Bayanan da ake fitowa daga wasu sassan Najeriya na nuna cewa yan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankunan na arewa maso yammacin Najeriya. Jihar Sokoto na daga cikin yankunan da yan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a, inda ƙasa ga mako daya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela, Kwari, Gwadabawa, Sabon Birni, Wurno da Isa, inda jama'a ke ci gaba da kokawa.
Ina kiran ku daga nan tasu wannan lokacin nan. Yanzu muna da anguwa ne za ta tafi kan goma sha na babu ne su shiga kuma sun gidi da ƴan yara da ƴan mata da samari haka ƴan kai wallahi yanzu suna ta halin su mara da ake. To yanzu dai ana sa ana tantance yare yanzu ga tantance yare an ce kun kai mu kai sha ce yanzu ga tantance ta ka amma ba a tantance yau ba.
Sun cikin gangara yanzu haka in ka yi sun za ka same su kamar mutanen da cikin suna yi su.
Damuwa da sake ballan matsalar tarashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin Tangaza ya sa rundunar sojin Najeriya ta ce ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla. Shugaban yanki na 8 na rundunar sojin Najeriya mai hedikwata a Sokoto, Major General Gudun Marcourt, ya ce tuni sun soma aiki na dakile ayyukan yan bindigar.
We are not happy that that happened and we've so far started with some operations.
Ya ce ba mu ji daɗin faruwar hakan ba, kuma ya zuwa yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika, kuma ba da jimawa ba za mu kamo su girbi ladar aikin da suka aikata. Hakika mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu, inda muke da iko na magance aukuwarsa. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bayar da cikakken goyon baya ga rundunar ta sojin Najeriya.
My government will give you the maximum support.
Ya ce gwamnatinsa za ta taimaka a hawajin samar da kayan aiki domin sojoji su ƙara samun sukuni da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. To sai dai an jima mahukunta na cewa za su ɗau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru, amma a ƙarshe ba a yi komai ba. Akan haka na tambayi mai magana da yawun gwamnan Sokoto Abubakar Bawa, wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro ko ya za su tunkari wannan matsalar.
Bambancin za a samu ruwan da aka yi baya shi mai girma gwamnan yanzu ya zo yana da zil kuma yana da kuduri na magance matsalolin nan. Daga cikin abin da aka gano a tattauna da aka yi shine yanzu waɗannan jami'an tsaron da aka zuba suna kare kaina iyakoki inda waɗannan matsalolin suke. An gano wajen wata ni biyar ba a basu allowance ɗinsu. Motocin su kansu da aka aiki da su suma suna da matsala. To kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu. To shi mai girma gwamna abin da ya alƙawari shine zai ɗauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samu da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro. Gurgudu abin da ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mai girma wannan haya alƙawarin cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da ci gaba da biyan allowance waɗannan jami'an tsaro da aka tura waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta yan ta'adda.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya, duk da ƙoƙarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta. Yanzu abin jira a gani shine hoɓɓasar da sabbin gwamnatoci za su yi, da yake wasu su sun ba da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.